السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau 26 ga watan Ramadan, Hijira 1445, wanda ya zo daidai da 5 ga watan hudu miladiya 2024. Gabanin mu fara, akwai tambayoyi kaɗan da za mu amsa. Wannan yana tambayar cewa a babin sujjada rabkanuwa yana neman ƙarin bayani akan rafkanuwar ma'amun, liman yana ɗauke ta. To, ban san ƙarin bayanin da kake nema ba. Ana nufin in kana sallah tare da liman, kana mamu, to in kai ka yi rafkanuwa, to wannan rafkanuwa ba za ta wajabta maka wata sujjada ko wani abu ba. Liman, tunda liman kake bi, liman ya ɗauke maka, kamar yadda in shi yai kuma ta hau kanka. To, ban san wani abu kuma koma bayan wannan ba. Sai kuma yana cewa hukuncin mamun da ya yi ragi ko ya yi ƙari na abin da ya rage masa na sallah bayan sallamar liman. Yana nufin idan mutum yana sallah tare da liman, bayan an yi sallama ya tashi yana ramuwa, yana ci ko abin da ya wuce shi. To, idan yaya wani abu ya same shi na ragi ko ƙari, to anan zai yi sujjada, ai ya riga ya rabu da liman. Da haka in sujjada ta kama shi kabli ko ba dai zai yi, duk abin da ya kama shi zai yi a tare, tunda baya tare da liman. Wannan yana tambaye cewa wanda ya samu tsayuwa bayan liman, kamar a sallar azhar, kafin ya gama karanta Fatiha sai liman ya ruku'u, saboda ya tsaya buɗe karatu da addu'a, shin ya samu wannan raka'a ko sai ya ci kota? To, in kana nufin har liman ya dago bai yi ruku'u ba shi, to kaga bai samu wannan raka'a ba. Tunda babu ruku'u, ba za ba yadda za mu ce samu raka'a babu ruku'u. Bal malamai ma sun tattauna cewa sallar shi ta ɓace ko ko bata ɓace ba, zai ilga'in wannan raka'an ne ya ci gaba, ma'ana zai jefar da wannan raka'an ne ya zama ya ci gaba, ya dora akan wanda ya samu. Wannan akwai tattaunawar malamai, amma dai abinda suke faɗa, idan mutum yana bayan liman ya gama karanta Fatiha, shi ya zama bai gama karantawa ba, liman ya ruku'u. Suna cewa idan ya rage aya ɗaya ne abinda zai iya gamawa kuma ya tarar da liman a ruku'u, to ya ƙara sa ya tarar da liman a ruku'u, wanda galiban za ga babu wani bambanci mai yawa, ba zai daɗe a tsaye ba kuma liman yana ruku'u. Amma suna cewa idan ya zamana ba zai iya gamawa ya cin masa ba, to abinda yake daidai kamar yadda wasu malamai suka rinjayar, kamar Sheikh Allama Al-Utsaimin, Sheikh Abdulaziz bin Baz da sauran malamai suna rinjayar da cewa to ya yi ruku'u, Fatiha ta saraya a kan shi, kamar ya zo ya tarar da liman ne a cikin ruku'u. Da haka sai ya yi ruku'u ya bi liman, domin in ya tsaya cewa zai ƙarasa, to liman kuma har zai ɗago shi bai ƙarasa ba, wallahu ta'ala a'lam. Wasu tambayoyin da ake rubutuwa za ka ga ba su da wata cikakkiyar ma'ana, to shi yasa ba lallai ya zama an amsa ba. Wasu kuma za ka ga cewa ba abin da ake tambaya ɗin bai fito yadda ya kamata, iya samun gane me ake nufi a amsa ba. Shi yasa ba amsa ba. Akwai wanda ya tambaya dangane da karatunmu na shekaran jiya, cewa ya ji Malam Jafar ya ce kunuti a witiri bid'a ne, wanda ake a raka'a ƙarshe na witiri. Inda na bashi amsa cewa ba na jin haka malam ya faɗa, cewa ya koma ya sake saurari. To, akwai wani ɗan uwa Alhaji Aminu Umar ya bugo min waya jiya shekaran jiya, yana ce min ai tabbas Malam Jafar ba wannan maganar yayi ba. Yana magana alƙalud da ake yi a sallar asuba, raka'a ƙarshe ta sallar asuba shine malam yake bayani akai, amma ba wai na witiri ba wanda aka riga aka saba ana yi. Kuma sai na ƙara tunawa, shi ma Sheikh Albani cikin sifar salatin nabi din
ai babi guda yi akan al-qunut a sallar witri, da haka yana kawo cewa ana yin al-qunut a sallar witri. Kaga ba da zai kuma azu ya kawo hadisi da komai kuma ba da gici yace bid'a ne. Al-muhim dai wancan dan uwa ya ƙara tabbatar min da cewa abinda na zata cewa malam ba haka yace ba gaskiya ne. Malam ba kan al-qunut na sallar witri yake magana ba, yana magana al-qunut da wasu ke yi a sallar asuba a raka karshe a koyo shi a kullun kuma a cikin asuba kadai. To shine malam yake magana akai. Allah ya dantar da mu. Har yanzu muna cikin suratu Yasin. Ajiya mun tsaya akan aya ta 44, za mu tashi kan aya ta 45. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
نعم أبايا آيوين دس كذباتا الله مدعوك كنسرك ياجيرو منا آيوين ودن دسكي نونا إيقوان الله مدعوك كنسرك دكما چنچنتر الله مدعوك كنسرك دبوتا تارد بينا جرما na ilimin Allah madaukakin sarki. To duk waɗannan ayoyin da Allah ya jero, wanda Allah bai rubuta min shari'a ba baya kallon waɗannan ayoyi kuma zai bijire. Allah ya ce wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum, idan aka ce da su ku ji tsoron abin da ke gabanku, wa ma khalfakum da abin da ke bayanku, la'allakum turhamun, ko kwa samu rahma ko ajikanku, wama ta'tihim min ayatin, wata aya bata zo musu ba, min ayati rabbihim, daga cikin ayoyin ubangijin su, illa kanu anha mu'ridin, face suna masu bijire mata. Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana ba mu labarin yadda mushrikai kafirai suka zarce suka miƙe a cikin batan su, basu ma damu da zanuban da suke aikatawa ba, ba kuma su damu da abin da yake na tashin alkiyama ba. Da haka idan an ce musu ittaqu ma baina aydikum, ku ji tsoron abin da ke gabanku, wa ma khalfakum da abin da ke bayanku, ma baina aydikum, wasu malamai suka fassara cewa ku ji tsoron abin da yake gabanku na tashin alkiyama, wa ma khalfakum da abin da ke bayanku na nan duniya na musibu da ukuba ta duniya. Wasu kuma malamai suka akasa cewa idan aka ce ku ji tsoron abin da ke gaban ku, ma'ana na nan duniya na ukuba da abubuwan da suke faruwa, wa ma khalfakum da abin da ke bayan ku, wanda za ku zo ku tarar a ranar tashin alkiyama. Da haka malamai sun ta bayani me ake nufi da abin da ke gaba da abin da yake baya. Amma abin da ayat take so ta isar mana, koya aka yi musu magana na cewa su kiyaye zanuban da suke yi, su kiyaye sabawa Allah da suke yi, sikiyaya abinda za su je su tara a lahira, la'allakum turhabun, ko kwa samu rahma ta hanyar kiyayar wannan abu, ta hanyar kiyaye wannan abu sai zama Allah ya amintar da ku. Ma'ana ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, ku daina zunubi, ku yi abinda Allah yake so, ku kiyaye ukuba ta nan duniya, kada Allah ya sokar muku da ukuba kamar yadda ya sokar wa al'umman da suka gabata. Sannan ku kiyaye kada ku je lahira ku gamu da azaba daga wajen Allah madaukakin sarki. In kun yi wannan za ku samu rahma. Don haka me ya kamata su yi idan an gaya musu haka? Su karba su bi. To amma sai su bijire. A nan ba a gaya mana cewa suna bijirewa ba, amma takadirin zancen kamar yadda malamai suke bayani, in an gaya musu haka ba sa amsawa, sai su bijire, sai su ba da baya. Me yake nuna wannan aya da ta biyo bayan wannan? Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin, babu wata aya da za ta zo musu. Aya kamar yadda muka shayin bayani, ayoyin Allah madaukakin sarki akwai al-ayatu shar'iyya, akwai al-ayatu kauniyya. Al-ayatu shar'iyya waɗannan ayoyi da muke karanta na Al-Qur'ani. To irin waɗannan ayoyi in suka zo musu sai su ƙaryata. Sai Allah ya ce a kaɗaita su ƙaryata. Allah ya ce ni manzo ne, su ƙaryata. Allah ya ce ayi kaza, su ƙaryata. Wannan shine ƙaryata ayoyi a shar'iyya. Al-ayatul kauniyya kuma su ne ayoyi na halitta. kamar yadda muka karanta abin da ya shafi rana, ya shafi wata, ya shafi bayan kasa da Allah ya shimfida, da ruwa da Allah yake sokarwa, da mutane da Allah ya halitta, da duwar wasu, da dabbobi. Waɗannan ayoyi ne alkauniyya. To waɗannan ayoyin an gaya musu, an nuna musu waɗannan ayoyi, ba sa damuwa da su, ba su ɗauke su komai ba, don haka suna ganin waɗannan kurin ayoyi ba ma abin a damu da su ba ne. Me kun su kalli waɗannan ayoyi, su duba girman Allah maɗaukakin sarki? To Allah maɗaukakin sarki sai ya gaya mana duk abin da ya zo musu na wata aya, min ayati rabbihim, daga ayoyin ubangijinsu wanda ya halicce su. Ba abin da ke illa kanu anha mu'ridin, face sun zama masu bijirewa, masu kawar da kai, masu kin yin tuntuntuni. Sai wannan aya ta nuna mana cewa shi mumini yana amfanuwa da ayoyin Allah. In an ce wa mumini ka ji tsoron Allah, kar ka yi kaza Allah ya hana, yi kaza Allah yana so, bar kaza Allah baya so, to mumini yana bin waɗannan ayoyi baya kawar da kai. Hakanan idan an nuna masa ayoyi na halitta na Allah, ya kan ƙara masa tsoron Allah da ƙara kusanci ga Allah, baya bijirewa. Kinan bijirewa ayoyin Allah aiki ne na kafirai, kamar yadda Allah yake ba mu labari. Kafirai ne suke bijirewa ayoyin Allah, in an karanta musu ƙaryata, in an nuna musu ƙilura da waɗannan ayoyi. Amma shi mumini ba haka yake ba, yana wa'azantuwa, yana kuma bin abin da Allah yake so, yana kuma ɗaukan izina daga ayoyin Allah maɗaukakin sarki. To amma kafirai ba haka suke ba, suna bijirewa, su ƙi yin imani. Sai Allah ya ce wa idza qila lahum
anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
نعم الله يتكبر دقيا من حدث لدبيع السوء. وإذا قيل لهم إذا أفتي لسوء أنفقوا مما رزقكم الله كتير دقاء بلا ألا يأذر تاكو. قال الذين كفروا للذين آمنوا سيودا لسك كافرتا سيوا ودا لسك دا إيمان أنطعم من لو يشاء الله أطعمه يلو زام تيرد وندا زام تيرد وندا دا ألا يا قدام دا يا تيرد إن أنتم إلا في ضلال مبين حقيقة كو باكم كومي كو كيفا تكون أتكم أتا مبيني وانا ما تبيع أتيت ودا لنكافرين. Idan an ce da su anfiqu mimma razaqakumullah, ku ciyar daga abinda Allah ya azurta ku. Ku duba anan aka ce musu su ciyar mimma razaqakumullah, daga abinda Allah ya ciyar da su. Ma'ana ba wai ana nufin su ɗebe dukiyar su gaba ɗaya su bayar ba, a'a su ɗebi wani abu daga cikin abinda Allah ya ba su na dukiya su ciyar, su ba wanda zai da shi. Shi yasa anan suka ce razaqakumullah, abinda Allah ya azurta ku. Wannan ma yana daɗa gwada cewa arziki da bawa yake samu daga Allah ne. Don haka aka danganta wannan arzikin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Kenan kai da Allah ya baka wannan dukiya, Allah ya baka ne don ya gwada ka, kuma ka zama mai gadi ne, mai kula ne, mai kula ne da wannan dukiyar. Amma hakikanin dukiyar da arzikin na Allah ne. Don haka ce su ciyar daga abin da Allah ya ba su na arziki, su ɗiba su bai wanda suke talakawa, waɗanda ba su da shi, su taimaka musu. Maimakon su yi wannan aiki, qala allazina kafaru, sai waɗanda suka kafirta su ce. Anan sai Allah ya fito da sifar, ba a ce sai su ce ba, a siyakin yadda jerin ayar ya zo, inda ba a kawo allazina kafaru ba, aka kawo zamir, ma'anar za ta fito. Misali, aka ce da su ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku, sai suka ce, kaga amsar za ta fito. Ana nufin waɗannan da aka umarta su suke wannan magana. To amma sai Allah ya ce qala allazina kafaru, maimakon qalu sai aka fito da sifar. Dan me? Saboda a gwada maka masu wannan sifa din su ne masu wannan bayani, dan ka gane su waye suke irin wannan magana, kuma gane cewa maganar ga daga waɗanda ta fito. Sai waɗanda suka kafirta sai lillazina amanu, sai su gaya muminai. Kenan muminai ne suke umartar waɗannan kafirai da cewa su ciyar daga abin da Allah ya ba su suke umartar su su mu'mine suke su suke kawo umarnin domin su suke kula da abin da Allah yake so kuma su suke yin abin da Allah yake so su kuma kafirai su ake tunawa cewa ku sani daga cikin abin da Allah yake so akwai taimakawa bayi akwai ciyarwa akwai bayarwa to idan sun gaya mun sai waɗannan kafirai su ce anu ta'imu man law yasha Allahu at'ama yanzu za mu ciyar da wanda da Allah ya ga dama zai ciyar da shi me suke nabi suna nabin tinda kuka ga ba su da shi to haka Allah yake son su da haka mu dan me za ku ce mu ciyar da su ai Allah bai ga damar ya ciyar da su ba Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi ce wannan amsa da suke barwa tana iya daukan abuwa guda uku tana iya yiwa izgili suke ma'ana kamar suna izgili da cewa to tunda kun ce Allah ne yake azurtawa yake bayarwa dan me Allah bai ciyar da su ya azurta su ba sannan zaka dauka ne itirad yin karan tsikan umarnin Allah ma'ana Allah baka ba su ba to mu dan me zamu ba su da haka zai zama itirad sannan to wani bangare kuma hujja ne da kaddara ma'ana yanzu ya zaku ce mu ciyar da wanda kaddaran shi Allah bai kaddara zai ciyar da shi ba dan da Allah ya kaddara da ya samu da haka kullum mu dogara da wannan abin da Allah ya dora masa shikenan mu kyale shi to wanda kuma duka wannan abuwa ne marasa kyau yin izgili ga Allah ko ayoyin Allah kafirci qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum cikin suratul tauba Allah yana ba mu labarin munafikai ta yadda suke maganganu suke izgili sai Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah suke yi izgili saboda Allah ya gaya manzon cewa wala insa altahu inda zaka tambaye su cewa dan me suke waɗannan maganganu la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab za su ce a magana ce ba wai da gaske muke ba kullun dai muna hira ne muna dai fada ne dai muna dan wasannin muna raha sai Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kace musu da Allah da ayoyin Allah da manzo Allah kuke izgili to la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ka dauka wani hanzari ko wani uzuri kun kafirta bayan imaninku sai wannan ya gwada yin izgili ga Allah ko ga ayoyin Allah ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci duk wanda yayi wannan ya bar addini to idan ko mun dauka anan suna fada ne a matsayin ikirari karantsi to Allah madaukakin sarki ba a yi masa haka in Allah ya ce ayi ba a cewa dan me in Allah yayi ba a cewa dan me Allah yayi kaza wannan haramun ne kafirci ne mutum ce dan me Allah yayi kaza to da haka idan har suna ikirari suna cewa dan me Allah bai wadata waɗannan mutane ba dan me mu za mu ciyar da su to nan ma aiki ne na kafirci abu ne mara kyau in kuma mun dauke shi hujja suke da kaddara suna ganin cewa sun fake da cewa ai tunda kaga ba su da shi to Allah ne bai niyya ba su ba akwai cikin mutane masu irin wannan tunani an ce a tausaya wa talaka a taimaka wanda bai da shi sai su ce ya zaka damu ai haka Allah yake so ya ganshi ka kyale shi mana cikin talauci shi ai haka Allah yake so ya ganshi ma'ana ya hatajju bil qadar yana hujja da kaddara akan yayi wani aiki da Allah ya ce ai kamar yadda kafirai suke cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi da Allah ya ga dama ai da ban bauta wa nan Allah ba hujja ce da kaddara ma'ana suna cewa bautawar mu ga wanin Allah to Allah ne yiso inda Allah bai so ba ai ba za mu yi ba da haka ba mu da laifi to wannan ma fata ne ba a hujja da kaddara wajen kimbin Allah ko ai hujja da kaddara wajen sabawa Allah ba ai ba za a ce wani me yasa baka yi sallah ba ka ce wallahi Allah ne bai kaddara mun ba ba a karɓar wannan hujja wani me yasa ka saba wa Allah ka sha giya ya ce ai Allah ne ya kaddara mun ma'ana yana hujja da wannan akan cewa bai yi laifi ba to ba a yin wannan domin ko hujja da kaddara mutum yana hujja ne da abin da bai sani ba idan yanzu ya mana hujja da kaddara akan rashin bin Allah to me ya hana ya bi Allah ya mana hujja da wannan wani me yasa baka yi sallah ba Allah ne bai kaddara mun ba sai mu ce me ya hana kai sallah idan mun ce wani me yasa kai sallah kace Allah ne ya kaddara mun me yasa ba za kai hujja da aka san abin da kai hujja ba saboda dan adam bai san me aka rubuta masa ba sannan duk wanda zai fake da kaddara to yana fakewa ne da wani abin da bai san me aka rubuta masa ba, kuma shi ma akwai inda ba zai dau wannan babin hujja da kaddara ba, wanda zai hujja da kaddara kan banna ko kan laifi dan a kyale shi ko ya zan bai laifi ba, to akwai inda shi ma ba zai yarda ba. Yanzu wannan mai hujja da kaddara da za ka same shi ka kwace masa kayan shi, yana da dukiya ko yana da abin hawa ka sa karfi ka kwace, an yi magana ka ce Allah ne ya kaddara an kwace ma, zai karbi wannan ba zai karba ba, to dan me kuma zai hujja da wannan akan wani? Shi yasa ba a hujja da kaddara wajen kimbin Allah, ba a hujja da kaddara wajen sabawa Allah. In har ka ce mana Allah ne ya kaddara maka kaza, to mun yadda, in dai kana fada a babin ilimi babin sananne wannan makabul, amma in kana rufin dan wannan a kyale ka wannan ba zai zama hujja ba. Kisa sana hakaitowa cewa kamar yadda Imam Tahawi ya ka cikin sharh aqidat at-tahawiyya, wani barawo da aka kama a zamanin sayyidina Umar, aka zo za a yanke mai hannu, sai yake cewa dan me za ku yanke min hannu akan abin da Allah ya kaddara mu, yana kama hujja da kaddara. Sai suka bashi amsa, dan me za ka zarge mu da laifi akan abin da Allah ya kaddara za mu maka? In Allah ya kaddara maka za ka sata, to mu kuma ya kaddara za mu yanke mai hannu, to da haka ka zarge mu akan abin da mu ma Allah ne ya kaddara mana? To da haka ba a yin hujja da wannan. Sheikhul Islam yana da littafi dan karami mai suna, akwai cikin majmu'ul fatawa, mai suna al-ihtijaj bil qadar, kaba hujja da kaddara, ya yana bayani kan hadisin tattaunawar annabi Musa da annabi Adam. Annabi Musa da annabi Adam, annabi Musa ya hadu da annabi Adam, sai yake cewa annabi Adam, kai ne wanda Allah ya halice ka da hannayen shi, kai ne wanda Allah ya zonar da kai aljanna, kai ne wanda Allah ya maka ni'ima, to ya akai ka fito da mu muka dawo kasa yanzu cikin duniya? Sai annabi Adam ya ce ba kai ne Musa da Allah ya magana da shi ba, ba karanta ba a cikin littafi cewa kina Allah ya riga ya rubuta ya kaddara wannan? Fa hajja Adamu Musa, da ya batu wannan sai annabi Musa ya shiru bai ce komai ba. Sai Ibn Taymiya yake warwarewa cewa wannan hadisi ba yana gwada hujja da kaddara bane akan saban Allah, a'a yana magana ne akan cewa duk abin da ka gani abin da Allah ya tsara ne. So mutum idan yayi wannan abin Allah ne ya tsara, amma wannan bai hana a zarge shi, wannan kuma bai hana idan wani abu ne Allah ya kaddara ya ce ayi wa wanda yake kaza, bai hana a yi masa. To da haka su ma nan suna kaba hujja da wannan cewa ya za a kai, ya za a ce mu ciyar da wanda da Allah ya ga dama ai da ya ciyar da su, da ya wadata su. In antum illa fi dalalin mubin, ko ba komai kuke kai ba face kuna cikin bata mabayyane, da haka sai su nuna ba za su ciyar ba, wanda kuma wannan ba dalili bane, domin Allah da ya kaddara maka ya baka dukiyar, shi yace ka ciyar, shi yace ka ba wani. Idan kana ji da kuɗi, to Allah da ya baka wannan kuɗin, shi yace in kuɗin ya kai kaza shekara ta kewayo ka fidda kaza ka ba su wani, Allah ya jera waɗanda za a bai wa zakka. Da haka yadda kai yadda shi ya kaddara wancan talauci, to kai da kai ma shi ya kaddara maka ka ciyar ka bayar. Da haka ba za ka yi hujja da wannan dalili ba, ka ce ai haka Allah yake son ganin shi, eh haka Allah yake son ganin shi, shi yasa yace ka bashi, kai ma haka Allah yake son ganin ka, shi yasa ya baka yace ka bashi. Da haka wannan ba zai zama dalili na hana abin da Allah ya yi umarni ba. Wannan aya take gwada mana ashe rowa sifa ce ta wanda ba mu'mini ba. Mu'mini ba a so ya zama rowaci, ana so ya zama mai kyauta, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mai kyauta. Manzo Allah mutum ne jawad, mai bayarwa karim, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan, lokacin da manzo Allah ya bulo kowane lokacin kyauta an wata ramadan ya kama. Wa kana ajwada min ar-rih al-mursala, ya fi iska sakakkiya, iskar da ke kadawa, to manzo Allah ya fi ta bayarwa da kyauta. Haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzo Allah yana bayarwa ba tare da yana jin tsoron talauci ba, ma'ana baya kallon cewa wannan abin zai kare shikenan ni zan rasa. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshe ne wajen kyauta, wajen kuma karamci, la hurutu batun fawka simakai ni kadi hamad wa kalqun nada tahki sahaba mata hamad wa ayul huda bil amri wan nahyi uhkimat idza uddidat bi rusulin ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa. Yace manzo Allah yana da rutubatun fawka simakai, yana da daukaka da daraja sama da waɗannan taurari manya-manya guda biyu da suke sama. Fawka simakai ni kadi hamad wa kalqun nada yana da hannu na bayarwa ta haki sahaba mata Hamad hannun shi yana daidai da hajari lokacin da yake zubar da ruwa kaga ana kwararar da ruwa kowa samu yake to manzo Allah da hu kaffun nada ta haki sahaba mata Hamad wa ayul huda bil amri wan nahyi hukimat ga ayoyi na shari'a wanda ga umarni ga hani sun zo da umarni da hani da haka idza uddida rusulin ayun taqaddama in ana lissafa mu'jizozi ko ayoyi na manzanni to ayoyin manzan Allah gaba suke fa ayu rasulillahi ajla wa adwa to da haka manzan Allah mutum ne mai karamci mai bayarwa yana ba mutane abinda ba sa zato kuma ba tare da jin tsoron talauci ba to abinda ake so mutum ya kamanta tashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kirami ribahu ku kamanta ko da baku zama kamar su ba dama kowa da yadda Allah ya sha amma mutum kada ya zama marowaci ya zama ya kuntace hannunsa baya bayarwa kamar da shari'a kuma ta hana almubazzaranci shine ciyar da dukiya cikin abin da Allah ya hana wannan shi ake kira almubazzaranci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne wannan ayat tana nuna mana kuma mu'minai su ma masu bayarwa ne in an ce ku taimaka ku ciyar to suna bayarwa cikin abin da Allah ya ba su ba tare da sun kiba ko sun saba wa Allah madaukakin sarki da haka wannan abin da suke fada na cewa mu'minai suna kan bata mabayyani babu ko shakka wannan abin da suke fada ba haka bane duk wanda zai umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummunan aiki yana kan shari'a fadin in antum illa fi dalalin mubin a zahirin ayar cikon maganar wadancan mutanen ne cikon maganar kafirai ne suke ga mu'minai cewa ku fadin nan ba komai ba ba ce kuna kan a bata mabayyani akwai wanda cikin malaman tafsiri da suke ganin in antum illa fi dalalin kabir illa fi dalalin mubin cewa magana ce ta Allah madaukakin sarki to amma wannan maganar wannan fassara ko wannan daukan wannan ma'ana akwai abin duba a cikin ma'anar farko ta bi fitowa cikon maganar suke ga mu'minai cewa ku kuna cikin bata mabayyani sai Allah madaukakin sarki ce wa
yaquluna mata ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un
na'am Allah ya ce wa yaquluna suna cewa mata hadhal wa'd wa yaushe ne wannan alƙawari zai cika in kuntum sadiqin inda gaske kuke in kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa ma yanzuruna ba abin da suke jira illa sayhatan wahidatan face tsawa guda daya ta'khuduhum da za ta kama su wa hum yaqsimun suna shagaltuwa suna can sun shagaltu da abin da ya shafi duniya fala yastati'una tawsiyatan lokacin da tsawon za ta kama su ba za su iya yin wata wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un kuma ba za su iya koma zuwa ga iyalansu ba ma'ana Allah madaukakin sarki ya ci gaba da hakaito mana irin kafircin kafirai daga cikin kafircin su akwai ganin alkiyama ba za ta tashi ba alkiyama wani abu ne ba'i ba zai tashi ba dan haka suke kullun abin da suke cewa mata hazal wa'd wai wannan alƙawari yaushe zai kasance wanda wannan ya zo a cikin alkur'ani da wurare da dama Allah ya bayyana mana wannan aqida da wannan kuduri na kafirai da suke da shi ganin cewa alkiyama ba za ta tashi ba a wani gurin Allah ya ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani da alkiyama ba suna cewa a gaggauto ta yaushe za ta zo dan haka annan suna tambaya ne yaushe za ta zo suna ganin ba za ta zo bane ma'ana kamar ka ce mutum kana ta cewa kaza kaza zai faru kaza to yaushe abin nan zai faru istiba'at mutum yana ganin ba zai faru bane da haka ma suke kara cewa in kuntum sadiqin inda gaske ne in sha alkiyamar nan za ta faru to mun karanta kuma ayoyi da dama da Allah ya bada amsa cewa alkiyama babu shakka a kanta alkiyama tana nan kamar yadda Allah ya faɗa sai dai tana da alamu kuma wasu alamun sun zo wasu kuma suna zuwa da haka ku daina yin gaggawa dangane da alkiyama alkiyama mai zuwa ce babu shakka a kai wannan alkawari ne na Allah na gaskiya kuma babu yadda za Allah ya saba wannan alkawari din sai Allah ya ce ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa sayhatan wahida face tsawa guda daya ta'khuduhum da za ta kama su wa hum yakhsimun suna cikin husuma suna cikin ma'ana shagala shagala wannan aya sai take gwada cewa to ai alkiyamar da suke cewa yauci za ta shi wa wani abu ne mai wahala. Tsawa ce guda daya, anan an yi maganar tsawa guda daya. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace tsawar da ake magana anan ita ce nafhatul faza, tsawa ta razanarwa ta firgitarwa, domin yana cewa za a yi busa a cikin kaho. Wasu malamai na cewa busa biyu za a yi, wasu malamai na cewa uku za a yi. In an yi busa ta farko ita ce ma'ana ta tsawa wadda Ibn Kathir yake bada ana, ita ce ta rikicewa ta firgita. To in an yi ta biyu ita ce ta mutuwa, kowa zai mutu. Fasaika man fis samawati wal ard, in an yi busa ta uku to shine kuma mutane za su tashi. Amma su malamai kuma malaman tafsiri suna cewa busa biyu ce, ta farkon ita ce ta firgita din kuma ta mutuwa din. Da haka in an yi ta duk mutane za su firgice a lokacin, wasu suna kasuwa, wasu suna gona, wasu suna gurin ciniki, kamar yadda Allah ya faɗa a nan cewa za ta zo wahum yakhsimun. Yakhsimun ma'ana suna sun shagalta, suna ta husuma, suna jayya, wannan yana ciniki da wancan, ka rage min a kai kuma ka kala mana, wancan ya tafi can yana hira da wancan, yana faɗa yana mai musu wancan, kowa dai ya shagalta da al'amarin abin da ya shafi na duniya. To za su ji wannan tsawa din. To an yi wannan tsawar, kuma muka ce a kan guda biyu ce, ita ce kowa zai birgice kuma ya faɗi ya mutu, kowa sai wanda Allah ya tugace. To daga nan in an ƙara yi kuma, to kuma kowa zai tashi zuwa tashin alkiyama, kamar yadda aya ta gaba za ta gaya mana. In an yi busa ta biyu, kowa kuma zai tashi zuwa ga inda za a je a taro a yi tashin alkiyama. To Allah ya ce don haka wannan abin da kuke faɗa ba wani abu ne mai wahala. Ya inganta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa an'um, manzon Allah ya ce yaya zan samu kwanciyar hankali in ji daɗi. Wa sahibul qarni qad intaqama qarnahu, alhali mala'ikan da zai busa a kaho ya kama kahon ya rike. Wa hana jabhatahu, ya sunkuyar da kai, izini yake jira kurin ya busa. Manzon Allah ya ce yaya zan samu nutsuwa. Kenan alkiyama kusa take, wanda yake ganin ta nesa ɗayan biyu, ko wanda yake ƙaryatawa kamar irin waɗannan kafirai, ko kuma wanda yake da ƙarancin ilimi. Amma kullum an tashi magana alƙiyama, mukan ce in kana so ga kusa take ka kalli mutuwarka. Duk wani mai rai mai hankali ya san dab yake da mutuwa, domin me, tunda har aka halicce shi ya zo yana da rai, to an gama kuma. Kullu nafsin za'iqatul maut, duk wata mai rai, duk wani mai rai, duk wani rai zai ɗanɗana mutuwa. To kuma ɗan adam yana dab da mutuwarsa, domin in ka ɗauka yi zai shekara ɗari, yanzu wanda yake ganin zai shekara ɗari a cikin mu anan, to yi lissa ba yanzu ta rage masa. Kaga wani ya ci rabi, wani ya ci ɗaya bisa uku, wani ya ci kaza, to ko mutum nawa ne zai ɗarin anan? Da yawa daga cikinmu idan suka maimaita shekarun da suka yi a baya sun yi tsawon rayuwa. To kaga kenan kamar yadda yazo hadisi, dan adam yana kusa da mutuwar shi. To idan mutum yana ganin alkiyama nesa, to ai sai ya ga ba komai ba shi alkiyama. Farkon tashin alkiyama da zai fara samun mutum shine mutuwar shi. To kuma mutuwar shi kusa take, kamar yau ne kamar gobe. Mutum kullun yana kai kawo sai ka ji an ce mat, kullun mutum yana kai kawo sai ka ji an ce ai wane ya mutu, kurin abinda ake jira lokaci. To da haka ba wani abu ne mai nisa, wani abu ne da yake kusa. Shi sa Allah ce ma yanzuruna illa sayhatan wahida, tsawa ce guda ɗaya. Kullum wahum yakhsimun, suna can sun shagalta. Fala yastati'una tawsiyatan, ba fa za su iya yin wasiya ba idan lokacin yayi. Ba wani abin da za su iya mallaka ko su yi wasiya su ce ga kaza da za a yi musu, ba wani abin da za su iya yi. Wala ila ahlihim yarji'un, kuma ba za su koma gurin iyalansu ba. Da haka da lokaci yayi za su tafi. Wannan in mun ɗauka cewa busa ce da za a yi ta tashin alkiyama ta mutuwa, dama hadisai ingantattu sun tabbatar mana da cewa alkiyama za ta tashi akan fajiran mutane. Da haka yadda Allah ya faɗa ɗin nan, suna can sun shagalta, haka alkiyama za ta tashi. Saboda hadisai ingantattu, dab da tashin alkiyama Allah zai aiko wata iska daga Yaman. Duk wani wanda daidai da imani, daidai da kwayan zarra a tare da shi, za ta ɗauke shi. za a waye gari babu wani mumini a hadisin da Imam Muslim ya rawaito babu wani mai cewa Allah Allah a bayan kasa a wata riwaya babu mai cewa la ilaha illallah kun ga kenan akan fajiran mutane alkiyama za ta ci dab da alkiyama za ta ci Allah zai dauki alqur'ani za a waye gari a kewaya cikin mutane ba wanda zai iya aya daya babu shi a rubuce babu shi a cikin zukata to irin waɗannan ba komai bane tsawa ce guda ɗaya za idan ka suna cikin shagala alkiyama za ta zuta ta faru a kansu shine abin da Allah yake gaya mana tsawa ce guda ɗaya in an yi ta kuma shikenan kowa zai fadi ya mutu sai tsawar da za ta biyo bayan Allah ya ce wa nufiqa
wa nufiqa bis-suri fa idza hum min al-ardi ila rabbihim yansilun قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
نعم الله يأتي ونفق في الصور أكي بوسا تكنكه فإذا هم من الأجداد سيغا سنا تاسو وادك تكن قبر الركا إلى ربهم ذواق أبنججنس ينسلون سكي قدعوا قالوا سكتي يا ويلنا يا كيتم من بعثنا من مرقدنا وهي تاشيم دغ مكونتم هذا ما وعد الرحمن وانا شيني عبند الله من رحمة الكوري وصدق المرسلون هو من ذني سني غسيا إن كانت إلا صيحة واحدة با وانا بني فاتي آوات ايا فإذا هم جميع لدينا محضرون سيغا سيغا با اينسو أن تترسو أو جمو فاليوم أيو لا تظلم نفس شيئا با ازالنت وتري وانا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون وباء اساسا muku sai da abin da kuka sance kuna aikatawa bayan an yi musan farko kowa ya firgice ya ji tsoro ya fadi shine nafqatu saq da kowa zai riga ya sume to shikenan kowa ya riga ya mutu a lokacin wani fi khafi suri sai ai musa kuma a cikin kaho in an yi wannan musar ita ce ta biyu akan kaulin malamin da suke cewa busa biyu za'i kan wanda suke ce busa uku za'i wannan ce ta uku ta farko ta tsawa wanda kowa zai firgice ta biyu kowa zai fadi ya mutu ta uku ita ce wannan wanda za ta tashi Allah ya ce idan aka yi wannan busa a cikin wannan kaho din ita ce nafhatul ba'si wan nushur busa ta tashi kowa zai tashi fa idahum minal ajdad sai ga waɗannan kafiran minal ajdad daga kabarrukan su ila rabbihim yansirun suna gaggawar zuwa gurin ubangiji mana a ranar da an yi wannan musa kowa ya tashi gaggawa yake yi Allah ya ce yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ranar da zasu fita daga kabarruka suna gaggawa ka annahum ila nusbin yufidun zasu fita da sauri suna gaggawa to nan ma Allah ya ce mana yansiruna suna gaggawa kowa zai tashi dan me saboda zuwa inda za a yi taron alkiyama inda za a yi hisabi idan an yi wannan busa kowa ya tashi Allah ya ce qalu sirsi ya wailana ya kai can mu man ba'athana min marqadina waye ya tashe mu daga makwancin mu suna nabin kabarruka mana ibnu kasir ya ce suna nabin kabarrukan su allati kanu ya'taqiluna fi darid dunya kabarrukan da suke rayawa cewa a nan duniya annahum la yub'athuna minha ba za a tashe su ba suna rai cewa a duniya idan sun mutu da an ji abin da shi kenan ba wani tashi ba wani tashi shikenan an riga an kare rayuwa to shine za su to waye tashe mu daga wannan gurin kila za su faɗi wannan dan tsoro saboda ba taba zaton za a tashe su ba to gashi an tashe su da haka za su tashi a firgice man ba sana min marqadina waye tashe mu daga wannan gurin da muke kwance to wasu malami suka ce saboda tsakanin busan farko da aka yi da ta biyu akwai shekara 40 don an yi musan farko ta kowa ya mutu to za a yi tsawon shekara 40 to tsawon shekara 40 din nan waɗanda suke cikin kabari waɗanda ake wa azaba za a zama ba azaba da haka sai zama suna cikin kabari a kwance babu azaba to da an yi musa kuma kowa ya tashi to lokacin sai su dinga tambaya wa ya tashe mu daga wannan baccin da muke mai dadi saboda yanzu abinda za su gani to kuma zai tada hankalin su ya firgita su dan haka sai su dinga cewa wa ya tashe mu daga wannan abinda muke kamar mutum ne yana bacci mai dadi ka tashe shi wasu malamai suka ce a'a akwai azabar kabarin akwai wahala a kabarin to amma abinda suka tashi suka gani ya daramma abinda suka baro a bayanin ninkashi dan haka sai suka gwammace ina ma su koma waccan rayuwar ta cikin kabari fa da wannan wanda suke tinkara ta tashin alkiyama saboda Allah yana ba mu labari cewa fir'auna da mabiyansa ana bijirar da su wuta annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya yamma da yammaci ana bijirar da su wuta sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da alkiyama za ta yi za a ce ku shigar da fir'auna da mabiyansa cikin matsananciyar azaba kenan waccan wanda ake musu ta farko bata kai wannan ba to idan haka idan sun ga abin da suka gani sai ce man ba'athana min marqadina waye tashe mu daga wannan baccin da muke waye tashe mu daga kwanciyar da muke shi yasa ibnu kasir ya ce wa hadha la yanfi azabahum fi quburihim wannan baya kora azabar da ake musu a cikin kabari li'annahu bin nisbati ila ma ba'dahu bi shiddati karraqat domin in ka auna abin da suke tinkara na tsanani na tashin alkiyama to abin da yake samun su a kabari na azaba kamar bacci suke dan haka sai su ma'ana ce to man ba'athana min marqadina waye tashe mu daga wannan baccin da muke dan haka wannan baya kore abin da suke cikin azabar kabari ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda kasa za ta tsage ya fito ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito manzo Allah zai fito daga ciki da wannan ne muke gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya bar wannan duniya to yana cikin kabari ne ba kamar yadda su bai suke riye cewa yana fita yana yawo ba cewa yana iya zuwa gidan wani ko gidan wali wani ko ana iya haduwa da shi a guri kaza manzo Allah yana kabarin shi a kwance mala'ika yana kisan mai da sakon duk wanda ya mai salati yana rayuwa rayuwar da Allah ne ya san irin ta dan rayuwa ce ta barzakhu ba ka iya cewa ga hakikanin ta haka kuma duk wanda ya mutu aka binne shi ko ma'ana ya zama ya samu kabari tunda shi kabari shine abin da ya rufe mutum koda ba binne shi akai ba in cikin dabba ce ta cinye shi ta zama nan ne kabarin shi to duk wanda ya mutu yana nan cikin wannan gurin dan haka zai zauna a cikin ba zai tashi ba sai lokacin da alkiyama zai fito kowa zai fito daga inda aka binne shi ko shekara nawa aka binne mutum kuma yana nan a wannan gurin da haka zai fito a wannan gurin da haka anan za ce man ba'athana min marqadina waye tashe mu daga wannan kwanciyar da muka yi muna jin dadi domin abinda suka gani na azaba ware waccan kwanciyar da suka yi hadha ma wa'ada ar-rahman sai a ce musu wannan shine abinda Allah ya alƙawari wannan shine abinda Allah ya alƙawari da haka annan mu'minai ne za su amsa musu kamar yadda dewa daga cikin malamai suka bada mu'minai ne za su ce hadha ma wa'ada ar-rahman wannan shine abinda Allah ya alƙawari sai ake amfani da sunan ar-rahman kun ga ana magana alkiyama amma aka ce hadha ma wa'ada ar-rahman saboda mai rahmar Allah tafi azabar shi kuma ranar tashin alkiyama rahmar ubangiji da jin kai tafi abinda za a gani na azaba ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya halicci rahma 100 guda 100 Allah ya halitta rahma da jin kai guda ɗaya Allah ya sako a bayan ƙasa guda 99 suna wajen Allah da wannan guda ɗayan da kake kuka in ka ga abin tausayi zuciyarka take karnewa da wannan guda ɗayan ne uwa take tausayin ƴaƴanta har zaka ga uwa tana cikin musiba da bala'i amma tana kokarin ta ma'ana tsirar da ɗanta ta fi tausaya mai fiye da kanta nawa ne ake bada labari irin mota ta kama mace da ɗanta ko da ƴarta a ciki aka ta yi kokari ta je hodan ko ƴarta window ma'ana kai ka rayu ne in mutu da wannan guda ɗayan ne da wannan rahmar guda ɗayan ne dabba take jin kan ƴaƴanta kaga dai dabba wanda ba ta da hankali to amma tana tausayin ƴaƴanta tana jin kansu duk da wannan guda ɗaya ne shi yasa a hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito da wani sa Allah madaukakin sarki yana cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta tarin jayi fushi na dan haka anan ba sai aka yi amfani da sunan ar-rahman dan a gwada maka a ranar lallai Allah madaukakin sarki zai ji kan bayin shi mu'minai da yawa za su samu rangwame da kubuta a wajen Allah a dalilin rahmar ubangiji Allah madaukakin sarki dan haka suka ce hadha ma wa'ada ar-rahman wannan shine abin da Allah mai rahama mai jin kai yayi alƙawari wa sadaqal mursalun ko manzanni sun yi gaskiya da haka suka ce mu'mine ne zasu ba su wannan amsa ko suka ce amalaiku ne zasu gaya musu Ibn Kathir ce za iya hadawa mu'mine da malaiku zasu gaya waɗannan kafirai cewa to wannan ita ce alkiyama kuma dama ayi da dama sun zo sun nuna mana ranar tashin alkiyama masu ƙaryata wuta sai sun shiga za ce hazihi jahannamul lati kuntum biha tukazzibun wannan ce jahannamar da kuke ƙaryatawa sai sun shiga za ce to wannan shine abin da aka yi muku da haka a ranar mutum bai da dama ya ƙaryata babu abin da mutum zai illa ya mai kauya Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahida ba komai bane ya kasance face busa ce ko tsawa ce guda daya ma'ana wannan tsawa ce za a yi guda daya fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ya ce tsawa ne guda daya fa izahum bisahira sai ga su a bayan kasa da an yi wannan musa kowa zai fito daga inda aka binne shi a wani gurin Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab lamaran alkiyama kamar kimtawar ido ne kuma yafi ido yafi kimtawar ido kusa abu ne da yake dab yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bitum illa qalila ranar da Allah zai kira ku duk ku amsa ku dinga zaton ma dan kadan kuka zauna ai ba mu zauna ba sai dan kadan to shi ma anan Allah ya ce Allah shi ma anan Allah madaukin sarki ce in kanat illa sayhatan wahida busa ce kwaya daya tsawa ce guda daya fa izahum jami'un ladaina muhdharun sai ga su gaba daya an halatto su a wajenmu babu wanda rana babu wanda zai takallufi rana alkiyama ba wanda zai ce bari in gudu ko in koyi ko in ki zuwa wa barazu lillahi jami'an gaba daya kowa zai fito zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wani wanda ya isa ya gudu ko ya koyi domin lamarin ya fi karfin wannan tunda Allah madaukakin sarki ne a ranar zai yi hisabi tsakanin bayi Allah ce fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a a yau ba za a zalunci wata rai wani abu ba ba ran da za a zalunta ta yi aiki a hana ta wannan aiki ba ran da za a zalunta ba ta yi abu ba a kaga mata a ce ta yi wannan abu ranar tashin alkiyama babu wannan abu kowa abin da ya yi za a saka mai wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba za a ba ku sakamako ba sai abin da kuka sance kuna aikatawa to waɗannan ayoyi idan mun kalle su suna tsawara mana mashal wani lokaci da za a zo daga cikin lokacin tashin alkiyama na farko suna ƙara tabbatar mana da cewa tabbas alkiyama tashin alkiyama da kowa zai tashi zuwa ga Allah busa ce za a cikin ƙaho kuma mala'ika ne zai wannan busa kuma yana jira Allah ya bashi umarni da haka in yayi wannan busa kuma kowa zai ji mutum ba zai mamaki bai ce to ya za a yi duniya kowa ya ji lamari ne na Allah lamari ne na Allah lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya gina Ka'aba ya gama gina sai Allah ya umarce shi da ya kira mutane zuwa ga wannan ɗakin wa'azzim bin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq Allah ya ce za su zo maka ta ko ina da annabi Ibrahim ya kira din gashi har yanzu amsawa ake har yanzu kana nan kana da kuɗi sai ka biya sai aje kana labbaika allahumma labbaika kana ya Allah na amsa maka ya Allah na amsa waye yadda kai wannan kiran Allah abu ne mai sauki to kuma ga rana ba kwaya ɗaya bace amma duk duniya ita ce dai ita ce muke gani anan ita ake gani a ko'ina kuma halitta ce daga cikin halittun Allah aya ce daga cikin ayoyin Allah su abuwa na nan da dama da za su nuna maka ikon Allah akan yajiyar da duk wanda ya ga dama Allah yana da iko in an yi musa kowa ya ji saboda Allah mai iko ne akan dukkan komai kamar yanzu yadda muke gani halittun Allah ga su nan ɗaiɗai ko kuma suna zagayawa duk duniya kuma ko ina ana ganin su to wannan tsari ne na Allah da haka an yi wannan busa din kowa zai fito daga inda aka binne shi kowa shi wanda ya mutu to yana rayuwar barzakhu kuma ba inda yake zuwa yana nan Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun har zuwa ranar da za a tashi shi yasa yawanci zaka ji hadisai ko kuma kinsoshi da za a kawo cewa an gamu da annabi wani ko khadir kamar khadir halliru suna cewa ana gamuwa da shi a jeji a gamu da shi a guri kaza duk ba gaskiya bane da yana nan yana yawo kamar yadda suke riya cewa bai mutu ba cewa khadir bai mutu ba yana yawo to da ba inda ya fi cancanta a ganshi illa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin alƙawari ne na Allah duk wani manzo da zai riske manzo Allah to wajibi imani da manzo Allah kun ga da Qadir yana rayu to da lalle sai ya je gurin annabi yayi imani kuma da anan ne za a ganki fe da ko ina ba a jeji ba wani zai zo ya ce ya gama da shi da haka duk wanda ya mutu aka riga aka binne shi yana nan amma wannan bai hana rayuka rayuka na mu'minai to suna iya tashi kamar da hadisi nuna shuhada wanda suke shahada rayukan suna cikin tsuntsaye suna kuma kiwo a cikin aljanna sai zama gangan jikin tana binne amma rayukan kuma suna kiwayawa wannan Allah ya ga dama haka yana iya faruwa shine kuma mutum zai iya yin bacci yayi mafarki ran shi ta game da ran wani wanda ya mutu a wani guri duk wannan zai iya amma gangan jiki mutum ya fito da gangan jikin shi a ganshi a guri kaza a ganshi a guri kaza bayan ya riga ya mutu wannan babu sai dai a cikin mafarki za a iya gamuwa da shi a mafarki ta hanyar ran shi mutum ya ga gashi wannan mafarki yana nan shari'a ta tabbatar da shi ana iya yi to sannan bayan an tashi kuma to za a tinkaro kuma abuwa ne na alkiyama wanda ayu da dama kuma suka bayyana ayu da dama sun bayyana abuwa na mashattashin alkiyama kun ga akwai hisabi akwai mizani da za a daura na auna ayyukan bayi akwai sirati da za a haye duk wannan ya tabbata a cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama har a zo kuma zuwa shiga aljanna sannan bayan shiga aljanna kuma abuwan da za su biyo baya sannan ayoyin suka tabbatar mana da cewa busa ɗayan nan babu wani wanda zai ki zuwa kowa zai zo sannan kuma a ranar ba wanda za a zalunta dan ranar tashi alkiyama ba zalunci ba wani wanda zai zo da aiki Allah ya tauye mai shi sai an ga karanta hadisin bidaka zaka ga shi wannan mutumi da ya zo wa Allah da laifi yana da fayin na laifi guda 99 kowanne kuma iya gani Allah ya ce ka duba ka gani an zalunce kai sai ba zalunce ne ba mala'iku sun rubuta maka wani abu wanda baka aikata ba a cikin wannan littafi na kai sai a'a duk aiki na ne sai ya gama tabbatarwa sai ya ce to kana da kyakkyawa da zaka cici kanka da ita sai ya ce to ya Allah ina naga wani abin da zan iya cita kaina da shi daga wannan laifuka sai a fito da yar bidaka dan ID card dan karami sai a nuna mai ya ga an sa la ilaha illallah ma'ana ya mutu bisa tauhidi ya mutu yana mai tabbatarwa da ba abin bauta da cancanta sai Allah sai dai wancan fayil din dille fuka yayi laifuka kaza da kaza amma mutun ne musulmi mai tauhidi sai Allah mai wannan zai yi mai wannan bidakan za ta yi akan wannan fayil din sai a auna waɗannan fayil din a auna wannan bidaka din a sa wannan a ma'auni nan a ma'auni sai kuma wannan dan aidikar din ya rinjaye duk waɗancan laifukan gaba daya sai a tabi da shi aljanna to kun ga a ranar inda da akwai wani wanda za a koya wani abu da sai a koya wannan har ya saddakar amma sai Allah ya ce kana da kyakkyawa a gurin mu sai a fito da ita to da haka ranar tashi alkiyama ba wanda za a zalunta kuma ayoyin suka suke da cewa kowa za a saka mai abin da ya aikata kowa ranar tashin alkiyama abin da ya aikata za a saka mai ubangiji Allah ya mana gamtakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so abin da muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda ya zanna kuskure Allah ya yafe mana ya bamu ikon gyarawa in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu lifi wannan karatu da muke gabatarwa a bana na wannan tafsiri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya kuma ya bamu ikon halatta kamar yadda muka saba ubangiji Allah ya karba abin da muke gabatarwa ya yafe mana laifukan mu da kurakuran mu ya gafarta mana da mu da magabatan mu gaba daya ya sanya aljanna ce makoman mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik